السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يريد مكتاب حقنا أولا مصلى سمي البركة إن شاء الله ناء النور da ke nan wasu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantarwar Qur'ani muna roƙon Allah ta'ala yayi rahama da gafara da jinkai da yafiya da taubatawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da aminanmu muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya mana baiwa da rayuwa akan hanya madaidaiciya a duniya idan ajalinmu yayi muna roƙon Allah ta'ala ya dauki rayuwarmu yana mai yarda da mu da kuma kauna zuwa gare mu muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani albarka da ke cikin wannan wata na Ramadan ni da ku Allah ta'ala ya hada mu da wannan albarka da muna kasantar da kai da roƙon Allah ta'ala da sunayensa na Al-Hayyu Al-Qayyum ya zal jalali wal ikram wadannan kwanaki masu albarka Allah ya karbi ibadunmu Allah ta'ala ya karbi dukkan ayyukanmu na kwarai Allah ya sa mu a cikin bayin da an riga an gafarta musu Allah ta'ala ya sa a wannan wata mai albarka da ni da kai da su sunayenmu na cikin waɗanda aka riga aka rubuta ƴan aljanna ne addu'o'i da muke dare da rana Allah ya karɓa mana alheri da muke nema a wurin Allah na lahira da duniya Allah ya bamu sharri da muke neman kariya Allah ya kare mu dukkan wanda ya nufe mu da alheri muna roƙon Allah ta'ala ya bashi alheri ninkin ba ninki wanda yake nufin mu da sharri Allah ya shirye shi idan ba zai shiri ba muna roƙon Allah ya mai da dukkan sharri da bala'i da ya ɗigo ya kare a kansa muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama Allah ta'ala ya mada baiwa da shiga aljanna ta kofar Rayyan insha Allah za mu fara da tambayoyi yau muna 19 ko 19 ga watan Ramadan hijira shekara ta 1446 jiya mun yi bayani mai tsawo kan rasuwar Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini ba amsa tambayoyi ba babu laifi yau ai aiki da dama din a karanta abin da ya tsawo ga ko insha Allah ta'ala bismillah to
malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
yake cewa daga Ahmad Abubakar Talatan Mafara jihar Zamfara
wannan ba Zamfara ne kenan Talatan Mafara Laraban Mafara fa yau yau ce ne to ai Laraban Mafara da ke muje yanzu to muna mu daga nan Laraban Mafara muna kai da mutanen Talatan Mafara to
yace malam Allah ya kara wa rayuwa albarka ya cika magabata
amin ya hayyu ya qayyum
yace malam ina da tambaya mutum ne yake da matarsa har sun samu haihuwa biyu zuwa uku. Wata rana sai wata tsohuwa ta zo gidan. Da ganin matar sai ta ce, ke ce matar wani? Ta ce, ke. Sai tsohuwar ta ce, to wallahi daga ke har mijinki na shayar da kuro. Kuma aka yi bincike aka samu tabbacin haka ne. To malam menene matsayin aurensu da kuma ‘ya’yan da suka samu a tsakaninsu? Allah ya sa a gama lafiya.
A cikin littafin fatawa islamiyya na fadilatu Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen Al-Uhaibi Al-Tamimi rahmatullahi alayhi, inda yake suka yi bayanin nan ne haka yake, yace auren nan babu shi, sannan kuma ƴaƴan nasu ne. Dalilin cewa aure babu shi, akwai hadisai da dama. Daga ciki akwai hadisin da ke cewa yahrumu minar raba ma yahrumu minan nasab, dukkan abin da dangantaka ta jini take haramtarwa, to shayarwa ma yana iya haramtarwa. Yadda ba ka iya auren ƙanwarka, kowa ɗaya uba ɗaya misali, to wacce ta sha nonon mahaifiyarka da lokaci ko wani adadi da shari'a ta baka, ita ma haramun ne gare ka. Wannan hadisi iya cikin littafin Sahih Muslim, hadisi na 1447, cewa abun da alaƙa ta nasaba ke haramtarwa, to shayarwa ma na iya haramtarwa. Kuma idan ka duba, hurrimat alaikum ummahatukum a cikin suratul nisa, har wa akhawatukum minar radha'a a cikin aya ta 23 a cikin suratul nisa, ‘yan uwanku mata da kuka yi tarayya wajen shan nono ɗaya, su ma suna haramta ku aure su. Adadi nawa ne ke iya haramtarwa? Ba iya shayarwa ne kawai kwaya ɗaya ko biyu ko uku yake haramtarwa ba. A ka'ida sai yaro ya sha nono kamar sau biyar ya ƙoshi, ko kuma mace ta sha nono kamar biyar ta ƙoshi, to a nan ne yake haramtar da aure tsakaninka da ‘ya’yan wanda ta shayar ɗin ko abin da ya kamata haka. Saboda hadisi na Muslim na 1452 da bayyanar halitta tsira da abin da suka faɗa gare shi ke cewa, Nana Aisha ta ce, da idan an sha guda goma ne yake haramtarwa, daga baya sai aka ce shan nono sau biyar shi yake haramtarwa. To kaga an soke goma an rage adadin. To ala ayi halin, idan mutane biyu suka sha nonon mace guda ɗaya, ko kuma wani ya sha nonon mahaifiyarki, ko kuma wata ta sha nonon mahaifiyarka, har ya kai sau biyar tana ƙoshi ko yana ƙoshi, to da isa da ‘ya’yan wannan matan aure ya haramta tsakaninsu. Shi yasa yake da muhimmanci mu kiyaye irin wacce ta ɗauki ‘yar uwa da ta shayar, wacce ta ɗauki ɗan uwa da ta shayar, irin an je abuwa ko an je barkatu, ana yawan yin wannan. Ko gida ɗaya ake, ana gidan haya, yaro iya ta kuka ko sabata da sai ɗauka ke ta shayar da shi, in an shayar da shi ya kai sau biyar a kiyaye. Ya kina zakin zama uwa gare shi, dan ya riga ya sha maman shi. So da haka aure tsakaninsa da ‘ya’yan shi yana haramta. Mafhum? Tayyib, magana akan ‘ya’yan. ‘Ya’ya da aka riga aka haifa, Sheikh Abdulaziz bin Abdullahi bin Abdurrahman bin Baz rahmatullahi alayhi, dogaro da ayar da Allah ta’ala yake cewa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, a cikin Baqara aya ta 286. Yace kula da wannan, ‘ya’ya ‘ya’yansu ne na halal. Don me dalili? Don kuskure ne ya faru ko rashin sani? Da rashin sani da kuskure duka Allah yana yafe wa mutum. Kula ga wannan, ‘ya’yan za su gaba da biyarun wance ne mahaifiyarsu, wane ne babansu. Sai kuma magana da suka yi na cewa, ko kace an bincika an tabbatar. An tabbatar da an bincika? Saboda yana buƙatar bincike. In ba a bincika ba sai an yi bincike na haƙiƙa. Saboda me yasa tsohuwar ta taso ta kana kawai ta zo gidan da ta tambaye ki? Kuma me yasa tsohuwar ta san an yi auren tuntunin ba ta yi wannan ba, har aka aihuwa ta yi biyu uku? Yadda ba muka san akwai masu gyara a cikin al'umma, wanda kuma manufarsu shi ne ɓata al'umma. Wannan kuma dole a kiyaye. Shi yasa binciken da aka yi sai an kula da adalcinta ta kai a ƙarshen shaidanta. mutuncin da ya kai a karba, addinin da ya kai a karba, kuma tsufan muna fatan bai sa ka rube ba. Dan tsufa idan babu Qur'ani takan sa mutum gaba ɗaya ya zama wani abu ne na daban. Tsofin da ba sa ya samu matsala su ne masu ilimin Qur'ani da kuma wani ilimi mai amfani, Allah yana tsawaka musu. Amma in tsufa ta abu da jahilci, to al'amarin babu daɗi. Don haka kula ga wannan Ibn Qudama rahmatullahi alaihi cikin Al-Mughni, musamman da ma'asharhun kafai sharhun kabir na Al-Mughni. A wannan idan muka duba bodin na tara ya yi magana a kan matsalar yadda ake tantance shayarwa da namba na 199 da 200, cewa idan aka samu kokwanto a kan adadin shan nonon da yaro ya yi, shin ya kai 5 ne ko 6 ne ko 4 ne ba a tabbatar ba, sai ce a nan ba za a haramtar da aure ba. Idan kuma aka samu kokwanto, shin tabbas matar nan ta shayar da shi ko ta shayar da ita? In ba a samu yaƙini sai ce ba za a haramta aure ba, don me? Don al-yaqinu la yazulu bishak, ba a gusar da yaƙini da kokwanto. Yaƙini ne kadai ke koran yaƙini, amma kokwanto baya koran yaƙini. To kula da wannan, sai a ajiye dattijuwar nan, a samu dattawa su ajiye ta ko malamai. Na farko a bincika ina ta shafi yadda wannan mace, ina ta shafi da wannan yaro, shin akwai kalila kusanci da ke nuna ta shafi da su? A yi bincike, in aka yi binciken ya tabbatar haka ne, babu hukuma a kan magananta, babu kokwanto addininta, babu kokwanto a kan cewa tana da matsalar memory, to wannan aure ya lalace, ‘ya’ya kuma naku ne. Da wannan malamai suka ce auren ko ba a sake shi ba ya lalace, ba sai an sake ba, automatically ai auren da ya riga ya kullu ne ake raba shi. Amma in har haka ne, daga labarin ya tabbata auren ya lalace, amma aka rubuta takarda saboda record, aka ce wane ya rabu da wacce, wannan kuma ya yi kyawu, don a samu nutsuwa a zuciya cewa akwai evidence an riga an raba tsakanin su. Wallahu ta'ala a'lam.
Wannan ya tabbata da biyu yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya kara wa malam lafiya da nisan fara, ya gafarta wa iyayen fara.
Amin.
Tambaya ta ita ce, shin mata masu zuwa sallar tarawihi su ma wajibi ne su haɗa sahu kamar yadda maza suke haɗawa a sharwa?
Amin. Akwai hadisi da ke Bukhari, hadisi na 717 da ke cewa latusawwunna sufufakum aula yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Akwai riwaya baina qulubikum, wannan hadisi iya Bukhari, hadisi na 717. Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin Al-Uhaybi At-Tamimi rahmatullahi alayhi yana magana akan hadisin da sauran nassosi a cikin Majmu'ul Fatawa, a volume na 17 yayi magana akan hukuncen hada sahu kan kaman matsala namba na 126, 127 da 128. A wannan wuri ke cewa dukkan nassosin da suka zo hada sahu ba su bambanta sallan mace da namiji ba, ba su bambanta sallan farilla da nafila ba, ba su bambanta sallan gawa da samsu salawat ba, ba su bambanta sallan idi da sallan juma'a ba, ba su bambanta sallan ainihin maza da na mata ba, ta bai da fara farko. Za ka ce nassin yana magana akan dukkan mutane ne, cewa haɗa sahu wajibi ne. Bisa ga wannan dalili shine yadda shari'a ta karantar da maza haɗa sahu, shine a tabbatar ba a haɗa kan yatsu ba, kafar duka ta haɗu, an haɗa kuma ka haɗa ta haɗu. Haka ake buƙata mata su ma su haɗa sahu idan sun zo sallah, dan nassi duk bai ce da maza banda mata ba, kuma a shari'a idan nassi yayi magana matukar bai ce banda mata ba, to hukuncin Allah ya shafi maza da mata ne. Har aljannu sun shiga cikin umarni da ake babu, don wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, a cikin Zariyat aya 56. Kaga wa ma khalaqtul jinna wal insa, insan nan ya hada maza da mata ne, don haka al'amarin bauta ya hada namiji da mace da aljannu gaba ɗaya Allah ta'ala yake mana magana. Don haka anan ba a toge mata ba, su ma mata a magana mafi inganci, daidaita sahu da hada sahu wajibi ne a kansu insha Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ina ga akwai lokaci tun da jiya bai ba, akwai tambaya da sai a gara ya kai uku ga yau insha Allah.
To wannan mai tambaya ta kace yake cewa assalamu alaikum ya sai
ta kace ke dan ko kuma da zaka karanta
wanda zan karanta ta kace saboda lokaci,
kuna samun tambaya tana kai nawa kullu?
Ai yana cewa duk ya rana wannan
kullu to ai ko a filin kiyama Allah ya kare mu daga tambaya. Na'am. bai tsarin kiyama Allah Allah ga yafe mana tsarin kiyama a da mun ku ne kuka shirya yanzu kai ne kake son su kullu a ba jama'a tambaya duk kullu yana kai duk yana babbar magana a yanzu haka kana maka tambayoyi to sai kai da amsa mu zuwa ya Allah ku alaƙar Allah ka sa tambayi mu babu yawa amma da hali Allah ka yafe mana tambayin kiyama Allah ka yafe mana tambayin kiyama Allah ka yafe mana tambayin kiyama to tambaya duk a kullum sai magana ta shiga a kwana 30 tambaya 30 da kai sama da 1000 magana Allah sarki to Allah ya bamu damar da zamu ci gaba da amsawa a wasu lokuta na daban gurgurdan abin da Allah ya himmantar da mu na'am bismillah
cikin cewa Allah ya jika mahaifa
amin ya hayyu ya qayyum
ina son malami ya taimaka ya amsa mun tambaya idan ne muna cikin kunci da kannan mu a yanzu ko ka hurta mu da baki ba yana gagarawa amma baban mu sai kara aure yake a yanzu haka ya ci bashin kuɗi ya biya ka da
cikin nari
idan kuka
masa
magana sai ya ce wai annabi ya ce idan talauci ya matsa wa mutum to sai ya kara aure dan Allah malam shin annabi ya faɗa haka dan Allah malam ka ba wa babban mu shawara dole haka kawai yake son ka kuma yana cewa dukkanmu mu zama kamar ka wato bari ka koyi da shi malam ka taimaka dan Allah a ita ma da dukkanmu
to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh baban ku da yake so na ina roƙon Allah ya kaunace shi da wannan kuma Allah ta'ala ya sa tambayar da zan amsa za ta isa zuwa ga kunninsa sannan kuma da yake fata Allah ya sa ku zama iri na kai koyi da ni ina roƙon Allah ta'ala ya sa ku bi ni albarka ta'ayin mu duka Allah ya sa ku bi mu albarka su bi mu amfani a cikin al'umma idan muka duba silsilatul ahadith al-dha'ifa wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi' fi al-umma na babban malamin hadisi marigayi Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya masa rahama ya ji karsa a hadisi na 3400 karkashin sa yayi sharha da ta hakiki na hadisan da ke magana akan wai a kara aure idan talauci ya damu mutum yayi magana mai tsawo akan menene matsayin waɗannan hadisai cewa in talauci ya ishe ka to ka kara aure idan ma ba ka da kuɗi ka kara aure har ga Allah a magana mafi inganci waɗannan maganganu ba su tabbata ba a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka duba silsilatul ahadith dha'ifa karkashin lambar hadisi na 3400 babu wani hadisi daidai inganta ɗaya daga cikin hadisai akwai wanda an ce na Jabir ibn Abdullah ne cewa ja'a rajulun ila annabi yashtaki alfaqa wai wani mutum ya zo wajen fiyayyen halitta yana kukan talauci fa amara ku an yatazawwaj sai fiyayyen halitta yace je kai aure wannan hadisi da muka duba mizanul ijtidal na Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaihi al-Hafiz yace a cikin isnadin hadisin akwai wani mutum mai suna Sa'id ibn Muhammad Sa'id ibn Muhammad kuma ba a karban hadisin sa don a wurin malaman hadisi akwai manya-manyan illoli idan suka tafi mutum hadisin sa ba a karba akwai al-kadhib na biyu akwai at-tuhuma bil kadhib na uku akwai al-fitn na huɗu akwai al-bid'a na biyar akwai al-jahala na shida akwai fashul galat na bakwai akwai kasratul jahla na takwas akwai su'ul hirsi na tara akwai ibhami na goma akwai mukhalafatus zakat waɗannan duk illar da aka samu tare da mutum to hadisin su a ka'ida ba a taɓa hujja da shi ko a samu mutum da ƙarya ko ana tuhumar sa da ƙarya ko kuma da fasikanci ko kuma ƙirƙirar abin da ya yi halitta da ya bai mai da shi addini ko na biyar ya zama majhuli ne majhulin mutum shine wanda ba a san shi ba ba a karɓar hadisin wanda ba a san adalcinsa da nagartarsa ba akwai waɗanda suke da gafala akwai waɗanda suke da rudani idan suka yi magana abin da kuma da ba abin da suke rikotin da ba ko da mutanen kirki ne ba a karɓar hadisinsu akwai waɗanda suke da wahami yawan rudewa akwai masu mukhalafatus zakat duk inda ba suka yi magana suna faɗa waɗanda suka fi su adalci da kuma ƙarfin adda
akwai masu su'u hirzi mummunar hadda in ya dauki hadda ta abun yanzu zai saka wata outside doubt duk waɗannan illoli in suka faru da mutum a ka'ida ba a karban hadisin sa zaka shi Sa'id ibn Muhammad Imam Zuhri rahimahullah ke cewa ba a karban hadisin sa daga cikin malaman da suka ce ba a karban hadisin sa akwai irin kaman Abu Hatim yace ba a karban ba a taba hujja da shi laysa bi shay'in fil hadith hadisi ba a dogaro da maganar sa Ibn Hibban rahimahullah duk da iya da sauki a wurin karban maganganun mutane amma duk da haka da yazo kan Sa'id ibn Muhammad iya magana sai yace Sa'id ibn Muhammad la yuftaju bi hadithi hadithin sa ba abu da kafa hujja bane idan muka duba cikin koda ahadith al-qasas shafi na 89 akwai maganar Sheikhul Islam rahimahullah yake cewa hatta asar da aka kawo na cewa wai wani ya zo ya samu fayayyen halitta yace talauciya shi yace kare aure ya kare ta biyu sai zuwa yace kare ta uku ya kare ta uku yace kare ta hudu ya kare ta hudu wai daga baya sai ya arziki yace wanda ya kare hadisi din hadisin ƙarya ne in an ce hadisin ƙarya zama mawdu'i ne ma kenan saboda a ka'ida batifin hadisi shi rauni yake da shi mawdu'u kuma hadisin ƙarya ne ba illa sakali karfin a ce batifi ne don batifi yana iya yi wani da hanyoyin suka yi yawa in ma ya koma hasanin da gairihi ko ya zama sahihun da gairihi a wani hali biyu yana iya yi wa bai zama da zafi amma yana iya zama da gairihi a wurin malaman hadisi to ala ayi halin in an ce mawdu'i ne to kawai kai ke zaka ce ƙarya aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam ibn kathir rahimahullah ko a tafsirin qur'ani in muka duba a tafsirin qur'ani al-karim a bolin na shida namba na 53 yayi magana cewa dukkan hadisan da suka zo akan a dalilin talauci a kara aure ba su inganta ba to yanzu kaddara a ce a dalilin talauci ka kara aure yau kana Abuja ana ba ka 70,000 in ma an yi implementation 70,000 shike da kana da iyali a yanya mata dai da yaya uku nawa kake biyan haya nawa ne kudin makarantar su nawa ne abinci su nawa ne maganin su in ka kara wannan za ka yi ta haba shari'a ba da hankali yake yi sai a za a yi biyayyen halitta shugaban masu hankalin duniya ya ce kana cikin talauci ka kara aure mu yi ta haifan ƴaƴa ba karatun addini ba karatun zamani babu tarbiyya wani ma ba a san ina zan yake kwana ba kawai a gida ya shekara hudu zuwa biyar mu je mu zubar da su mu kara aibu wasu haba jama'a ai ko da hankali ka san bai dace da hankali la ta yi wannan ba har da Allah ya yi shari'a ta masu hankali da kuma addinin musulunci ya karantar da mu mu haihu mu ƴaƴa da yawa kamar yadda ya zo cikin koda littafin irwaul dalil fi taqrir hadith madaris sabil hadisin farko ya tabbata tazawwaju al walud al waluda fa inni mukafir bikum al anbiya yawm al qiyama ku hayayya fa lahi al fahri yawm ku gobe qiyama amma mu kiyaye yayyen halitta zai alfahari ne da mutane masu nagarta na kwarai wanda suka san addini suka san rayuwa jama'a da suke amfanar da al'umma ba su cutar da al'umma ba da Allah ya zai manzon Allah ya alfahari da kidnapper yanzu don Allah hankalin ka ya kama zai alfahari da bandit don Allah zai alfahari da terror gobe kiyama ka tambayi kanka wanda suke sata mutane a cikin north within nan ka zana zuwa zamfara zuwa farfata zuwa kirfi zuwa kaduna don allah a cikin su akwai musulmi a kodar yanzu filin ya mamaza allah kalle ce ce wannan nawa ne haba jama'a haba ai zai yi alfahari da yan kwarai ne a babin kyauta da zato in an ce ahalin ma mahaddacin qur'ani ne za mu kyauta da zaran manzon allah zai alfahari da shi don ya haddace qur'ani ko ba mu san wani abu na kabira tare da shi ba muna manzatan alkhairi amma ba zai yi mu aiyata ba yadda suke ba kuma Allah ya wajabta mana ciyar da su tufatar da su ilmantar da su ba su wajen zama ba su magani kuma ba mu yi wannan ba mu ba su karazube kuma a je kiri kiyama ya ce wannan nawa ne ba ga inda a bai na kalkautar ba hadisai ne nawa ne wanda za su zo shan ruwan alkautar ya kore su har ma aka kore su yace ai jama'a da kake ai bayan ka sun canja sai ce fa subu kallahu tun da su sai su ba da wuri ba ruwa na da su ba jama'a ai kuwa ba ai kuwa ne kadai a kanmu ba fa daukar da wai ƴaƴa wajibi ne ilmantar da su wajibi ne tufatar da su wajibi ne ba su abinci wajibi ne karantar da su addini da karatun zamani a yanzu yana zama wajibi ne koya musu sana'a na iya zama wajibi ne koya musu dalilin kwarai wajibi ne to ba zai yi kawai a yi ta haihuwar su kara da muna kafa hujja da maganganun da ba su tabbata daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ba. Allah yana iya baka arziki dalilin aure, saboda idan kana da iyali Allah ta'ala yakan yi saran da ka aure ta ya zama budget dinta ya dawo gare ka, amma wannan iyalin in kana da halin daukan nauyinta ne, ba ka dogara da hadisai da ifai kawai ka zo kai ta cinki ma wafiyar yin halitta abin da bai tabbata ya faɗa ba. Shari'a ta ɗora nauyi, babu wanda zai auren farko ma sai wanda ke da halin ɗaukan nauyi. Qur'ani ya gaya mana in ma ba ka da halin ɗaukan nauyi ne to ka yi haƙuri sai ran da Allah ya baka. In ba ka da halin ma Qur'ani ce ko ta farkon ne ka yi haƙuri sai ran da Allah ya baka daga falalarsa. To sai a za a yi kawai ka yi ta ƙarawa. Tunda babanku na jin magana, baba muna maka fatan alkhairi, Allah ya albarkaci zuriya. Amma waɗannan maganganu bisa ga binciken malamai ba su tabbata daga biyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ko wannan sadaki da aka kai in ba zai zama matsala ba, Allah ba da shawari a karɓo shi. In kuma ba haka ba, a tsaya a kafiya kuɗin makarantar yara da shi. In kuma akwai matsala ya tabbata tunda ka san an san baban, to tunda na san sadakin bashi aka ci, to ni da Aluma za mu biya bashin sadakin, za mu biya ka ita a bar mata ta yi buɗe bakin azumi da shi, sai a yi haƙuri lokacin da Allah ya buɗa maka daga falalar da kuma ka shirya sosai na ƙara auren. To insha Allah aka gaje kuma za mu je mu ɗaura aure kuma mu yi walima da shi. Ƙarin ma bismillah darasi na 19 watan Ramadan, in ka san ayat da za a tashi bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم.
جزاكم الله خيرا. الله يمكو البركة جيه منطيع كان آيات تريد سبعين دقفو يوضع متاش تريد سبعين دقفو أما منا كم جنا كان حسبنا الله wani ni'mar wakil. Lokaci yayi halinsa, Allah ya kaddara lokaci yayi. Allah ta'ala ya ce alladhina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasum su'un wattaba'u ridwanallah. Sannan ya ce wallahu bi fadlin azimun. Mun tsaya akan hasbunallahu wa ni'mal wakil alladhina qala lahumun nas. Su sahabbai su ne waɗanda mutane suka ce musu su ne munafukai da kuma mushrikai. Innan nasa qad jama'u lakum, lalle Abu Sufyan da jama'ar da ke karkashin jagorancin sa mushrikan Makka sun taru don za su ga bayan ku, za su gusar da ku a bayan kafa. Fakhshawhum, ku ji tsoronsu. Allah yake fazadahum imanan, wannan sai ya kara wa sahabbai imani. Wa qalu, suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil akanta muke magana lokaci yayi, amma bayan mun fassara kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil ina maimaita cewa ni ganau ne ba jiyau bane. a wurare da dama na ga fa'idanta, ina daga cikin major beneficiary waɗanda suka ci gajiyar hasbunallahu wa ni'mal wakil da izinin Allah, wanda hasbunallahu wa ni'mal wakil da izinin Allah ta musu rana, wanda hasbunallahu wa ni'mal wakil da izinin Allah ta kubutar da su, wanda hasbunallahu wa ni'mal wakil da izinin Allah ta tura su zuwa ga alheri. Har ga Allah, ina da misalai ba guda ɗaya ba akan wannan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil shine a matsayin jami'i, in kai kadai ne sai ka ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil, in ka ce hasbuna jami'i ne, hasbiya kai kadai ne. Mafhum? Sai tana daga cikin mafi muhimmancin addu'o'i na neman kariyan Allah daga dukkan sharri ko fitina ko bala'i ko kuma cikin jarrabawa da ka shiga. Duk girman jarrabawa, rike hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, kai ta maimaita ta da bakinka a nitse, zuciyarka na bin ma'anar, sannan kuma kana ta tunani akan hukuncin Allah a cikin wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahi zaka ga abin mamaki. Kuma wannan zai tabbatar maka, tabbas Allah Allah ne, tabbas Allah Allah ne, babu kokonto, Allah Allah ne, kuma Allah zai tabbatar maka shi Allah ne. Mun ba da misali, hatta annabawa suna rike hasbunallahu wa ni'mal wakil. Annabi Ibrahim, lokacin da aka jefa shi a cikin wuta, kamar yadda yake cikin suratul anbiya, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, fa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarina, kamar yadda yake cikin anbiya, ka dauki aya kamar tun daga ma 68 60 tara 70 71, in ka dauki duk ayoyin nan, kai in ka ga dama mako ba tun daga aya ta 59 ka biyo kissar gaba ɗaya, ba sai na kawo ayoyin ba saboda lokaci. Annabi Ibrahim da kansa da ya tunkari jarrabawa daga wurin Allah, za a halakar da shi, annabi ne fa shine abul anbiya, hatta annabin mu daga cikin tsatsansa yake, hatta annabi Yusuf daga tsatsansa yake, annabi mu annabi Yaqub daga tsatsansa yake, annabi Isma'il daga tsatsansa yake, amma duk da haka a matsayinsa na annabi kuma daga cikin ulul azmi minar rusul, shi kansa yana aiki da hasbunallahu wa ni'mal wakil. Da aka jefa shi a wuta, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yace fiyayyen halitta ya karanta da su, ana jefa annabi Ibrahim sai yace hasbunallahu wa ni'mal wakil, ko hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hiya kalimatu allati qalaha Ibrahim hina ulqiya fi an-nar, hadithin ya Bukhari a cikin al-Jami' as-Sahih al-Musnad al-Mukhtasar min hadith Rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-Bukhari hadithi na 4564. Ana jefa shi da yace hasbunallahu wa ni'mal wakil, ma'anar hasbunallahu Allah ya wadatar, wa ni'mal wakil madalla da taimakon Allah da tunkuɗa fitina da bala'i na Allah. Yana faɗa sai Allah ya ce, muka ce ya naru ya ke wuta, don ita wutar baiwar Allah ne, Allah ne ya halicce ta. Allah ya ce ya ke wuta, kuni fi'ilul amr ne, Allah ya umurce ta kafance, menene bardar sanyi, to amma sanyi kala biyu ne, akwai mai cutarwa akwai mara cutarwa. Sanyi da ke kada mana a yanzu mai amfani ne, amma sanyin fridge iya da amfani ga fruit da nama, amma fa bai da amfani ga zaka a ciki a yanzu, don kai ba gawa ba ne. To sai Allah yake kasance sanyi, amma sai yace me wa salaman, sanyin amma mai aminci, ba irin sanyin fridge ba, ba irin sanyin da ake a Scandinavian countries ta Europe ba, sanyi mai aminci. Ala Ibrahim, ga annabi Ibrahim, Allah ta'ala yake sun shirya kaiji gare shi, sai muka sa su ne masu hasara, bi ma'ana su suka shiga uku. Kaga annabi Ibrahim hasbunallahu wa ni'mal wakil ta fitar da shi daga wuta, annabi Muhammad da sahabbai hasbunallahu wa ni'mal wakil ta fitar da su, alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fankalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yantasum suhul wa tabu ridwanallahi. a cikin aya ta 173 da 174 a Ali Imran. Kaga Annabi Muhammad da shi da sahabbai sun yi hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sai Allah ya sa ba a mai yakin ba. Waɗanda suka dawo za su yi yaki da su din sune mushrikan Makka karkashin jagorantar Abu Sufyan. Sai suka juya da bayan suka ce kai gara ma mu koma Makka mu koyi daga bayan mu shiri mu dawo. Kaga hasbunallahu wa ni'mal wakeel ta taimaki sahabbai bayan yakin Uhud. Ta inda abokanan gabansu suka juya da baya ba amma yakin ba suka tafi abinsu. Kaga wannan ke bayyana maka fitina na tunkaran ka hasbunallahu wa ni'mal wakeel dalilin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da kai. Na ba ku kissar Abul Hasan. Abul Hasan kissa yayi hasbunallahu wa ni'mal wakeel zaki aka sa ya cinye shi kwana uku bai ci abinci ba amma wallahi da yazo yana cikin ibada haka zaki yayi ta masa. Iya nan san jikinsa yana lasa ya tafi bai cinye shi bai bashi kuma kwanan zaki uku bai ci abinci ba kuma abinci yake nema har ma ake tambayinsa me kake tunani lokacin da zaki yazo ya cin kare ka gada sallah yace wallahi ma kuntu ufakkir fi ma kuntum tufakkirun wa ma khiftu mimma minhu taqafun illa ana aqulu fi nafsi al'abul afat najis am tahir li alla yakuda wudu'i wa ana muttasilin billah. Yace wallahi ba na tsoron abin da kuke tsoro kuma ba na tunanin me kuke tunawa kawai ni tunanin da nake a sallah shine shin yawun zaki kan najasa ne ko ba da najasa ba don kada ya bata mun alwalata ina ganawa da Allah. Ga kissar Abu Muslim bin al-Qawlani Abdullah ibn Saud wanda ya rayu da biyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi amma bai taba ganin sa ba yana kasar Yaman zamanin wani sarki mai suna Al-Aswad al-Anisi. Al-Aswad al-Anisi sunan sarkin yana da awar shi annabi ne ya kama Abu Muslim bin al-Qawlani yayi ta masa azaba da sauran masu imani duk da haka sai yace mai yunkin alayya fi ma afal wa sai mun inkari aka ce Abu Muslim bin al-Qawlani ne yazo gaban sa ya same shi yace me za ka fara akan jama'ar da na azabtare ce Allah zai tambaye ka gobe kiyama kuma zai tada kai tsirara ya maka hisabi wannan sarki sai aka jefa Abu Muslim bin al-Qawlani a wuta wutar da idan tsuntsuna wucewa ta saman da saboda karfinta har ga Allah wutar tana jawo tsuntsun ya fada a cikin rami aka hura ta amma tsuntsu bai ya wuce ta saman ta saboda karfin wutar kuma dan adam bai isa ya zo kusa da wutar ya jefa shi ba an dauki majajjawa ne aka dauki masu karfi aka dora shi akan majajjawa suka juya sai suka harba shi aka jefa shi cikin wutar wallahi yana fada yake cewa a cikin yana shiga wutar bai gama isa ba sai yake addu'a zuwa ga Allah ya man la yuhzamu junduhu wa la yughlabu awliya'u anta hasbi wa man kunta hasbahu faqad kafaita hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Yana daddaure da igiya sai igiya dukka ta kone a jikinsa babu inda wuta ko silin gashi da wuta ta kone a jikinsa haka ya taka wutar ya fito a cikin wutar a gurin sa ai Allah ne wallahi Allah ne in kaga waɗannan al'amura ba su yi ba gare ka wallahi tawakkalinka ne ga Allah ya karanci. Ibn Qayyim rahimahullah ta law tawakkala al-muslim ala Allah haqqa tawakkulihi la azala al-jabal min makanihi idha kana ma'muran bi zalika. In dai kana da tawakkali mai karfi abinda ma ba zai ba sai Allah ya baka ikon yi abubuwa nawa sahabbai suka yi wanda ya wuce kama hankalinka amma Allah ya musu baiwa da haka sun aikata shi. Tawakkali zuwa ga Allah yana aikata ajaib a rayuwar dan adam abinda ba ka zato sai Allah ya maka daga cikin da daga amfanin hasbunallahu wa ni'mal wakeel fashi aka manna ta ba ku labari tsakanin dambuwa zuwa Maiduguri ne sama da shekara 32 da suka wuce lokacin ina zuwa Maiduguri karatu sama da shekara 32 karatun addini aka mana fashi har ga Allah kwana ne yake gaba kuma na ga amfanin hasbunallahu wa ni'mal wakeel har ga Allah na gani na bar kisar ko na baku. Muna cikin mota muna tafiya akwai wani aran ba da zan kai shi a lokacin ma asibiti ne ni kuma da yake na san garin sosai baban sai da mina kai shi lokacin ba aran ma bane yaro ne bai wuce primary school ba idan sana ciwo zan kai shi asibiti. Muna tafiya a mota mun wuce wajen Dambuwa motar ta ɓaci mana bayan mun bar biyu daga Gombe ta dan ɓaci sai muka gyara ta bayan gama gyaran mota babbar mota sai haka irin ba irin Borno Express na da masu tsawon nan ba J5 ba masu tsawon muna zaune a cikin tana zuwa gombe lokacin ta dawo wanda suka yi uni mai sun gane da ke ne daga suna dariya to wannan ya faru wajen 93 ne ko ziyara ba mai ke faruwa ni ina na ɗan yi karatun Qur'ani haka sai na gaji sai bacciyar ɗauke ni ashe da muka zo cikin hanyar ba ta da kyau kawai sai ɗan fashi suka zo wajen ni ina bacci kawai ɗan fashi da ya zo ya gani ta wajen windo sai saka bindiga a kunne na haka ni kuma ban san me ba ina bacci sai na firgita sai na tunkuɗe shi kuma sai ɗauka wai zan ƙwace bindigar ne za ka ƙwace min bindiga sai na riƙe bindigar haka da ƙarfi na ƙi sakewa har ya harba ta yana juya ta da kaina ni ina riƙewa ya fi ni ƙarfi a zahirin halittarsa amma kuma Allah da ni yake tare shi ne bambancin ya riƙe za ka ƙwace bindiga ina shiru yayye ya juyo ta ya gagara kuma har ga Allah ƙarfinsa kai ka san ya fi ƙarfi na amma wallahi Allah bai ba shi iko ba kuma ban nuna wai wani ƙarfi na isa na rike ba kawai haka na rike ta amma gagara lankwasa ta ku fita a fita a motar jama'a suna ta fita ana kwanta a ƙasa yana ta ƙoƙarin har ya juyo ya harbe da ita yana harbin amma ba ya samu nan na rike da ita ina ga yayi harbi akalla ba zai gaza guda uku ba har a lokacin hannu na akwai inda ya dan shata haka ya nuna alama din ko yanzu akwai dan hannun nan da rike ta haka bayan ya gama sai sauko yana ga yana ai naga kayan ka naga kaza da kaza kayan jiki na kala blue ne har ya kula da komai muna fita a kasa aka ce jama'a su fita so su fita yazo duk cikin mu ya ga gara gane ne kuma ga kayan su ne a jiki na ya zo yi gagargare kuma wallahi ba abin da nake sai hasbunallahu wa ni'mal wakeel haka ya faru da mu a cikin jirgin sama na biyu ita ma wata kissa ce a nan Najeriya ta faru jirgi babu abun da bai da mu ba jirgin da zai dauke mu daga Abuja ya kai mu Maiduguri ya dauke mu ya ta yawo da mu ya yi job ya yi kaza a the end ya pilot din ya ce har ga Allah wannan jirgi kawai sai dai hukuncin da Allah ya yi muna ciki wallahi ba abin da muke sai hasbuna nace ko ai ta hasbuna Allah wa ni'mal wakeel ba wani abu kana ta da hankali al'amarin na Allah ne hasbuna Allah wa ni'mal wakeel hasbuna Allah ta yi ce kowa ya kai wani ya ce shi ba zai iya ba nace ai ta yi har ga Allah bayan lokaci kaɗan sai jirgin ya ce alhamdulillah yanzu ya yi rigenin kaza ba daɗe ba sai ga mu inda za mu je muka je muka sauka lafiya shi da kansa ya ce bai taɓa ga irin wannan abun ba a rayuwa sai bai taɓa gani ba a ce haka ya faru kuma jirgi ya sauka shi bai taɓa gani ba waɗannan misalai ne kawai ƙwaya biyu in zan ba ku suna da yawa suna da yawan gaske matuƙa da gaske suna da yawan gaske idan zan bayar hasbunallah wa ni'mal wakeel har ga Allah ta yi wallahi ta yi ka riƙe ta a duk lokacin da kake neman taimakon Allah ka riƙe ta Allah ta'ala ya haɗa mu da alkhairanta da izininsa in ka ce hasbuna hasbunallahu asalin hasbunallahu mubtada wa khabar ne asalin sa Allahu hasbuna ne sai ya zama shi mubtada mu'akhkhar wa khabar muqaddam to zaka asalin sa shine Allahu hasbuna Allah ya wajatar mana shine in karki Allah ba kai asara ba duniya da lahira kai nasara wa ni'mal wakeel muna yawan fassara kawai ni'mal wakeel da cewa madalla da wakilcin Allah har ni wani lokaci ina yi amma asalin alwakeel ba iya nufin kawai wakili ba da iya nufin kaman menene kaman wani trustee ne wanda ka aminta da shi shi yasa Ibn Uthaymeen rahimahullah yace alwakeel ismun min asma'illah cikin alqawaid al-mufrada sai yace ma'anansa shine al-mudafi alwakeel ay al-mudafi shine wanda ke tunkuɗe maka abin ya tunkare ka na damuwa Allah ne mai tunkuɗewa duk abin da ya tunkare ka to Allah zai tunkuɗe maka shi to duk inda ka shiga jarabawa rike hasbunallahu wa ni'mal wakeel shi yasa ce muku mu major beneficiaries din ta da inda ta mun amfani biyun nan misali ne kare akwai da yawa wallahi da ba za su yi guba na hasbunallahu wa ni'mal wakeel a ranar akwai wata aya da za ta taimaka mu fahimci wannan ko mu ce kawai
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين
جزاكم الله خيرا الله يقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين
zai zama cikin suratul anfal aya ta 64 kenan. Allah ta'ala yace ya kai annabi hasbukallahu, Allah ya wadatar maka. Kaga wani bangaren hasbunallahu wa ni'mal wakil ne. Allah ya wadatar maka sai ce wa manittaba'aka minal mu'minina. Shi iya nufin annabi Allah ya wadatar maka da wanda suka yi mu'minai ne, ko kuma Allah ya wadatar maka mu'minai ma sun wadatar maka? Yawwa, Allah ya wadatar maka kai annabi da mu'minai. Shi ne fassara. Wani lokaci ana kuskure a ce Allah da mu'minai sun wadatar maka, ba haka ba ne. Allah ya wadatar maka, su ma mu'minai Allah ya wadatar maka. Shi ne tafsirin. So da haka da annabi da mu'minai ma an ba mu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah ta'ala ka ci gaba da amfanar da mu da hasbunallahu wa ni'mal wakil.
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
فانقلبوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ دَنِعْمَةٍ دَغَوْرِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ دَكُمَ فَلَلَا لَمْ يَنْتَصُمْ سُوءٌ بَابُ وَلِتْشُوتَرُوا هَذِي تُوتَدَّسُرْ وَتَّبَقُوا رِضْوَانَ اللَّهِ كُمَ تِكِنْتِي مَقُلْ اللَّهِ أَيْ سِنْ بِيَدَّرْ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ مَأَبُوْتٍ فَلَلَا عَظِيمٌ فَلَلَا وَلِيكِ مِي جِرْمَا مفهوم طيب ولا ما سافر دي ايات باي ياكي قهدو في ايه هلتا يا داو جدا دا صحبي وانا يا ايش هادا وانا يا ايش هادا وانا يا ايش هادا وانا يا كري اكفا وانا هنوسا يا كري وانا انفسا كنسا وانا يا رفا ادنسا وانا انفرك تكنسا هو وانا ارن جانبا وانسا صحبي سنا اسو وا مدينة وانا شغا جدا بي قبع كاين سبا سأكا تيمان بان الله يشيكو داو ذا اقوما في لنداغا. Saboda mushrikan da suka biyo su har Madina daga Makka, bayan sun juya za su koma, bayan sun juya za su ga ce kai da mu koma Makka yadda muka musu jinajinan nan, mu koma Madina mu karasa su mana gaba daya. Sai Allah ya turo mala'ika ya zo gaya ta ya kalla cewa suna dawowa. Annabi yana da sa gida sai ce a gaya sahabbai kowa ya shirya a kara komawa. A lokacin babu wanda ya ce no. Shine allazi nastajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabakum alqarh. Ga cutarwar, amma dukkaninsu babu wanda ya ce ai ad-darurat bihul mahdurat, babu wanda ya wannan. Su kuma waɗanda suke mushrikan suna dawowa sun ko kama hanyar Makka sai suka ce a dawo Madina mu kana kasu. Wannan kuma yake bayyana mana wani darasi. Idan ka tozarta mutum ɗaya, kai na biyu, kai tsokada na uku ya kawar da kai, kar ka sake ka haƙura. Mahaukaci ne, wawa ne bai gane cewa duk haƙurin mutum akwai iyaka ba, ko dutse akwai randa yake haƙuri ya gangaro daga sama, haƙurinsa yake ƙarewa. Idan kana tsokanan wani kai ɗaya, biyu, uku, huɗu, to ka haƙura, in ma yayi ne ka bari. Mutumin da ke da tsananin haƙuri, idan ka kai shi bango, idan ya yi retaliation ko zai tamka maka ya fi kuma kowa bala'i. Mutumin da ke da tsananin haƙuri, to kar ka jaka shi bango. Ko iyalinka ce in haƙurinta na da yawa, to ran da aka kai mace mai haƙuri bango ko babu zaman lafiya. Idan mai gidanki mai haƙuri ne, don Allah ki yi karki zama kar korowa ya yawa. Wato in ka ɗan koro shi ne a ɗan tauna sai a hura, in ka ɗan gatsa sai ka ɗan hura, amma kar a yi ta gatsawa kullum. Mun taba muna yara ƙanana, mun je lambu can jeji. Muna ƙanana da su Profesor Zahir Dino Ibrahim. Sai wani mahaukaci ya shiga lambun wani yana sata. Mai lambun da ya zo gan sai ya ɗauki ƙaya, bulaliyar ƙaya, ya fara bin satar mangoro yana dukan mahaukacin, yana gudu, yana gudu, yana gudu. Mahaukacin na ihu yana binsa, ana karabu da shi sai bi yake. Maimakon da kaɗan daka uku huɗu biyar ka dawo. Mahaukacin nan ƙarfinsa ya ƙare, kuma ya ga ya gaji ba a bar shi ba, yana matsawa gaba sai ya samu wata ƙaya lafiyayya bulala. Kawai da ya ɗauka da ya juya sai mai lambu shi kuma ya juya shi ba zai gudu. Mahaukacin ya biyo shi suka wuce lambun, wanda ya rako mai lambun har gida.
menene laifin mai lambu da kadan bin mutum kadan mora dai biyu sai ka hakura to duk mutum mai hakuri idan ka kai shi bango idan ya tashi to bai da sauki shi ko korowa kai na mutum aka danyi in ma taka da hakuri iyalin ka to ga dan tsokane ta dai biyu dan ka take ce haji yayi hakuri da Allah please kidan yayi hakuri a yabe mun sai ai mulwale kar ka ce wai hakita suna da hakuri ai ta totar da ita ba a haka ran da ka kai mai hakuri bango to idan ta tashi zama dangerous ne ranar to shi ne abinda mushirkan nan suka yi kun zo Uhudu kun dan samu wata nasara suka ce to mu dawo da suka dawo suna dawowa kuma sai ya fallaci sabai su dawo sai Allah ya sanya tsoro a zukatan mushirkan sai suka ce kai kar mu yadda mu saki da su gaskiya gara mu gudu sai suka gudu to shi ne sahabbai suka zo mahadar da aka ce za su suka samu ai a dan suka sauka ga inda suka ci abinci amma sun gudu Makka to shine Allah yace fanka labu bi ni'matin min Allah sahabbai da suka zo wajen suka ga babu fata suka tsara koma Madina to sun koma bi ni'matin min Allah ni'ima a wurin shine Allah ya sa ba a yi yaki na biyu ba a gefe bayan Uhudu ba a yi yakin bayan Uhudu taken ba wannan ke bayyana idan yaki ya zo Allah ya sa ba a yi shi ba to ni'ima ne shi yasa yace kutiba alaikumul qitalu wa huwa furqul lakum a Baqara aya ta 216 216 so da haka shi dauke yaki ba a yi shi ba ya tankare ko ai kurkul laku ba abin so bane da man yaki kar mu rika dauka imani ne mu rika fatan gamuwa da abokin gaba manzon Allah yace kar ku rika begen haduwa da abokin gaba in ya zama dole ne ba yadda aka iya sai ku cije amma ba wai abu ne mai kyau a rika fatan yaki ba addinin musulunci ya halatar da yaki a babin larura ne a lokacin da aka kawo muku hari ku kare kanku ko kuma za ku je ku fato wasu mutane masu rauni da aka sace ake azabtar da su ko kuma a halin da ake zalunci ba a adalci in ba irin wannan ba babu inda addini ya halatta so kula ga wannan shi kansa musulunci ba kawai da takwabi yadda ake faɗa yi watsu ba musulunci ya fi watsuwa a halin zaman lafiya fiye da halin tashin hankali duk kafashen da suka fi kowanne yawan musulmai a duniya babu inda aka je aka yi yaƙi ko da da reza ne ina aka yi yaƙi a Indonesia waɗanda sahabbai suka je ko tabi'ai suka yi yaƙi babu su so da haka shi musulunci yana bunƙasa ne idan ana zaune lafiya ana karantarwa don shi ƙarfinsa na musulunci wallahi ƙarfin hujja ce in dai da hujja ne to ba a kada mu dai bai dalili don mu riƙe Qur'ani da Sunna ba a kada mu da ƙarfin hujja so da haka musulunci zaman lafiya yake bukata don addinin Allah isa zuwa ga jama'a yanzu nan masallacin inda taro ake wannan ihu wayo kaza kaza ana ta yi wazo zai yi ai zaman lafiya da nutsuwa babu inda ya kai majalisin ilimin addini babu inda zaka tara jama'a da wannan yawan dubbai din a zauna lafiya babu kura babu ture ture babu bakaken maganganu sai tarin me addini nan ba da addini bane ana cikin tsofe ne tiwu wani sai ya juya ta ran ma sai kai ko ba ga kira sai ran ma sai kai ran ma to ba in taron addini ne kowa sai ya nutsu ya zauna wuri daya shi yasa shi addini nutsuwa yake bukata in babu nutsuwa yanzu ana ihu wannan karantarwa ba zai yi ba ba zai yi ba wannan karantarwa sai kowa ya yi shiru ya nutsu don haka ni'ima daga wurin Allah shine rashin yin yaki fanka labu bi ni'matin min Allah kuma wanda yake bayyana mana dukkan wata ni'ima da muka samu daga wurin Allah ne lafiya ni'ima ne abinci ni'ima ne kwanciyar hankali ni'ima ne aure ni'ima ne ƴaƴa ni'ima ne aikin yi ni'ima ne sana'ar yi ni'ima ne jarin kasuwanci ni'ima ne gani ji sauraro duka ni'ima ne duk wata ni'ima daga Allah ne adam akwai misali a Qur'ani
وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ
cikin suratul nahl ko ayata 53 Allah ta'ala yace wa ma bikum min ni'matin dukkan wata ni'ima da kuke da ita famin Allah daga wurin Allah take dukkan wata ni'ima a duniya daga wurin Allah ne wannan iya nufin dan adam sanadi ne dan adam Allah zai turo dan adam ya zama sanadin baka ni'ima din amma ni'imar ta Allah ne amma dan adam sanadi ne shi Allah da ya maka ni'ima ka gode masa kai ya bo gare shi dan adam da ya zama sanadin samun ka ni'ima kar ka butulce masa ka gode masa kar ka ci amanar sa kuma ita ni'ima ta Allah ba ta karewa kowa zai roƙa Allah ya bashi
وآتاكم كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
وَنَسْجِدُ cikin suratul Ibrahim kenan go aya ta 34 Allah ta'ala yace wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Allah ya ba ku dukkan abin da kuka roke shi. Allah zai iya ba wa kowa abin da ya roka a duniya. Kaga inda muna da hankali babu dalilin tsada. Kowa a duniya idan ya roka Allah zai ba shi abin da yake so duniya da lahira. In ma abin da ka roka ba shi yafi alheri ba sai Allah ya baka wanda yafi alheri. Kuma yace idan zamu zauna da dukkan mathematicians din mu da duk computers din duniya da duk calculators din duniya don mu hada total number ni'imomin Allah, Allah yace ba za mu yi kirga su ba. Wa ataakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dukkan iya lissafin mu a duniya wallahi da duk professors ba za mu iya computing ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala ba, har da statisticians mu duka gaba ɗayan su. Na hango wani amini na mai sunan babana bai karanta statistics ne sai barin sa su a cikin shi ma. Dukkan mu haɗu don mu irga ni'imomin Allah ba za mu iya yi ba, saboda a jikin ɗan adam kaɗai ni'imar Allah ba za ta ɗigu ba. Yanzu inda Allah ya ga dama sai mai da kai maciji. Yanzu yin ka mutum da Allah ba maka ni'ima ba, yanzu da Allah ya ga dama ya yi ka sauro ya za ka yi, ko ya mai da kai ɓera. Yanzu a ce a mai da kai ɓera ya za ka ji a duniya. A mai da kai kare ko gafiya ko kadangare ko kunkuru wanda yana daɗewa a duniya. Kunkuru na yin sama da shekara 150 don ka daɗe tunda mutum na mutuwa da ɗan wuri, to sai ka zama kunkuru kai 150 years. Wa yake so zama kunkuru a nan? To ni'imomin Allah ba za su ilgu ba. Shi yasa Allah yake sai suka dawo bi ni'imatin minallah. Ni'ima daga wurin Allah shine ba a yi yaƙi ba. Sannan wa fadlin da falala, menene falalan? Shine Allah ya ba su ladan yaƙi tunda sun je wajen 100% amma ba su yi yaƙin ba. Shine falala, sun je wurin amma ba a yi ba, tunda abokan gaba su suka yi tsokana kuma sun gudu sun ji tsoro tunda ku da ba ku tsokane su ba. To ga ni'ima babu yaƙi, ga falala ladan zuwa din da gwagwarmayar an ba su shi 100% kudrat bisai. Shine wa fadlin, don sunna ce ta Allah ta'ala. Idan jarraba ta zo, in abokanan gaban sun gudu kuna da lada, in sun tunkare ku kuna da lada. Kowanne ya faru a nasu da shahada. Kana da misali a Qur'ani?
Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayni ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون.
Wannan zai zama cikin suratul Tauba ko aya ta 52. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn. Shin akwai abin da kuke jafan mu da shi in ba ɗayan guda biyu ba? Ɗayan biyun nan shine an-nasr aw ash-shahada. Mu kuma muna nan muna jafan azabar Allah ta'ala ta shafe ku. In ba ta shafe ku ba, aw bi aidina, ko kuma hannunmu ya maganin ku. Shi yasa abinda wannan yake bayyana mana duk abin da ya faru ga mai imani alheri ne, shine babban darasin da muke koya a nan. Shi yasa hadisi mai daɗi, wannan hadisi ni dai yana mun daɗi matuka da gaske a rayuwa. In ka tambaye daga cikin hadisan da suka fi kowanne daɗi a rayuwa, zan ce maka iya cikin su, ba zan ce shi yafi kowanne ba, ba yana cikin su, shine ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan la wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Wa yaruwatu hadithi da na Suhayr, wa yadawana shi a littafin sa Muslim. Allah ya maka albarka, duka ka gane hadisi na nawa
Allah ya maka albarka, haka ne hadisi na 2999 a Sahihu Muslim, haka ne. Allah ya maka albarka, muna samun magada yanzu da yawa a Qur'ani, ga ka kana yi ga Aran Madisa yana yi, rannan akwai yaro ɗanmu da aka kawo mun daga Kuma ya haddace Qur'ani yana bin tafsiri na, sunansa Aran Adamu Bello, matashi ne tun daga Abuja, daga Gombe Kuma ya tafi har Abuja sai ya gani. Ni ba na gari kwana bakwai yana jira na Adamu Bello, kawai kauna ta yake yi duk ayat da daja masa a Qur'ani sai ya gaya mun nan bacca. Nace yaushe ka fara, yace ina bin tafsirin ka, nace ni ma sai nayi. To kaga Isa alayhi Ibrahim ya samu magada, kuma ga da dama suna kokari, to shine gadan alheri. Yanzu inda wani gidan karuwai ko na giya muka bude, kaga aisha sharri ya faru. To yau ko da suwa muka yi muna da magada, idan za a ji aya 10 nace me number, inda nace Isa ya gwada Aran ma, to insha Allah zai faru da takwas ko tara, kuma da zaman sa anan ya fara. To alhamdulillah, yana taimaka sauki wajen marja'i, duk zaman da aka baka zaka je ka duba, an kana son yin research da yawa, kuma yana kara ba fahimtar Qur'ani matuƙa da gaske. To muna da magada, ga su Isa su dai zuka ana kokari. Ustaz na Malam Ibrahim Sale, ga su Adamu Bello daga Kuma, duka to kaga akwai, idan yau Isa bai nan to ya samu magada, ga su nan, amma gadan alheri in ya sha Allah shi ne, wai aniyar ka ta bi ka, to Allah ya sa aniyar mu ta alheri ta bi mu. Annabi ya ce, in za ka yi mamaki, ka yi mamakin al'amarin mumini, duk abin da ya faru a rayuwar mumini alheri ne. In kai mumini ne, in ka samu alheri, in ka rasa alheri, lafiya alheri, rashin lafiya alheri, kai dariya alheri, kai kuka alheri. Annabi ya ce, duk duniya ba mai wannan gata din sai mumini. In abu mai daɗi ya faru ya yi murmushi alheri, in abu na bakin ciki ya faru ya yi bakin ciki, kuma daga baya zai zama alheri. Sau da dama idan ka nemi wani abu kana mumini, Allah bai baka ba, to hannun ga Allah baiwa ne, gaba zai zama maka alheri insha Allah. Don haka sahabbai suka dawo, lam yamsasum su'un, babu cutarwa, kuma suka bi yardar Allah. Allah ma'abocin falala ne mai girma. Allah ya ƙara mana falalar ta duniya da lahira. Allah ya duka iyayen mu da malaman mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan.